Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakub Makeri. Saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 4 ga watan Mayu na shekarar 2021 wato daidai da 22 ga watan Ramadana na shekarar 1442 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi, ga Babu da kanin labarai.
To ba wanda ajiya litinin kasar India ta samu sabbin kamuwa da cutar COVID-19 368,147 karo na 12 a jere da kasar da take kudancin Asiya ta samu sabbin kamuwa da ya kai akalla 300,000. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar a jere litinin cewa Amurka za ta karbi ɗan gudun hijira 62,000 a wannan shekarar kuɗi, adadin da zai ninka wanda shugaban Trump ya kayyade sau hudu. Kana an kashe mutane da dama a jere litinin a wani hari da ake zaton mayakan jihadi suka kai a Kodiyar, wata unguwar da ke cikin lardin Kumanjari a gabashin Burkina Faso.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu kuke cewa babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP ta ce ta ajiye adawa a gefe guda domin ta bada gudunmuwarta saboda a ceto kasar daga tabarbarewar tsaro. To komai jam'iyyar APC mai mulkin kasar ta ce
dukkan abin da suke magana yanzu shure-shure ne da kuma tabarman kunya da suke haɗa daya da hauka, amma gaskiyar magana shine idan ma ya manta uwar iya ba za ta manta.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Bayan nan kuma muna tafa da karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara manyan gobe albarkacin watan Ramadan. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babu Yakub Makeri. A jiya litinin kasar India ta samu sabbin kamuwa da COVID-19 368,147 karo na 12 jere da kasar da take kudancin Asiya ta samu sabbin kamuwa da akalla suka kai 300,000. Yayin da India ke da Serum Institute of India, ma'aikatar samar da rigakafi mafi girma a duniya, kashi biyu cikin dari na yawan al'umma biliyan 1 da miliyan 300,000 kacal ne suka samu rigakafi a cewar rahotanni. Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a jiya litinin cewa tana aiki da India domin yaki da labaran ƙarya game da rigakafin COVID-19 da kuma yadda cutar ke yaɗo. Mai magana da yawu Majalisar Dinkin Duniya Stephen Dujarric ya ce kwamitin Majalisar Dinkin Duniya na aiki da gidajen rediyo a unguwanni a faɗin ƙasar da ke watsa shirye-shirye ga mutane miliyan 17 a yankunan karkara akan fahimtar da su muhimmancin allurar rigakafin da kuma hanyoyin kare kai daga coronavirus. Shugaban Amurka Joe Biden da a bayan yanke shawarar riko da adadin 'yan gudun hijira mafi karanci a tarihi da tsohon shugaba Donald Trump ya ce za a karbe su a Amurka a wannan shekara, a jiya litinin ya sanar cewa zai ninka wannan adadin sau hudu. Ya ce ina sauya shawarata, Amurka za ta karbi 'yan gudun hijira 62,000 a wannan shekarar kuɗi. Shugaban yana faɗi a wata sanarwar da ya fitar a jiya litinin da rana. Ya ce wannan na goge wancan adadin mafi karanci a tarihi na karɓar mutane 15,000 wanda ya saba wa darajar Amurka da take marhabi da kuma taimakawa 'yan gudun hijira. Wannan sabon adadin zai sa Amurka ta ƙara ƙoƙarinta kamar yadda ta saba yi a baya ta faɗaɗa ƙarfinta na karɓar 'yan gudun hijira har ta kai ga manufarta na karɓar mutane 125,000 da take so mu rika karɓa a kowace shekara, inji Biden. Shugaban kungiyar fafutukan 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa ta Refugees International, Eric B. Schwartz, ya ce wannan lokaci ne na alfahari da kuma tarihi. A lokacin da ake tsananin buƙatar taimakon jin kai, karɓar 'yan gudun hijira ba wai ya nuna tausayawa kawai ba ne, amma kuma ya ƙarfafa sha'anin tsaron Amurka, kada zai haɓaka tattalin arziki, ya kyautata al'ummarmu, haka zalika ya nuna aniyarmu ta yin aiki da wasu gwamnatoci akan manyan matsaloli da duniya ke fama da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe mutane da dama a jiya Litinin ne a wani hari da ake zato mayakan jihadi ne a Kudel, wata unguwa da ke cikin lardin Kumanjari a gabashin Burkina Faso. Wasu majiyoyi suna faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa ta AFP. ‘Yan bindiga masu yawan gaske ɗauke da makamai ne suka kai hari a ƙauyen Kudel da safiyar jiya Litinin, suka kashe fararen hula da dama, wata majiyar rundunar tsaron haɗin gwiwa ta yankin tana faɗa wa AFP. Jami'an kungiyar Volunteers for the Defense of the Fatherland VDP a takaice, wata kungiyar tsaro ta fararen hula da ke taimakawa a yaki da masu ikirarin jihadi tare da rundunar tsaron kasar, ya tabbatar da kai harin, yana mai cewa akalla mutane 20 zuwa 30 ne suka mutu. Sai dai jami'in ya ce wannan adadi ne na wucin gadi saboda mutane sun arce daga ƙauyen, wanda ya ce mutane da suka mutu sun hada da maza da mata. Kasar Burkina Faso da ake mata kallon matalauciya a Afirka ta Yamma ta yi ta fuskantar hare-haren ‘yan ta’adda masu ikirarin jihadi tun cikin shekarar 2015, kamar yadda yake faruwa a makwabtanta da suka hada da Mali da kuma Nijar.
To madalla, anjima kaɗan Baba Yakub zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta ce a shirye take ta taimaka wa gwamnatin APC a ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari domin magance taɓarɓarewar lamuran ƙasar a yanzu, wannan da ya biyo bayan taro na musamman da jam'iyyar PDP ta yi a Abuja, inda ta tattauna irin halin da Najeriya ta shiga a wannan lokaci da ke buƙatar jinginar da bambancin jam'iyya da addini ko kuma siyasa. To sai dai gwamnan jihar Yobe kuma shugaban riko na jam'iyyar APC mai Malabuni ya ce hauragiya ce kawai jam'iyyar PDP take yi. Wakilin Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
A lokuta da dama jam'iyyar ta PDP ta sha sukar irin salon mulkin jam'iyyar APC, amma a wannan lokaci ta ce za ta jinginar da adawa da nufin taimakawa jam'iyya mai mulki wajen magance taɓarɓarewar sha'anin tsaro da zaman ɗarɗar da jama'an Najeriya suke yi ko kuma suke fuskanta a sassan ƙasar. A wajen taron, shugaban jam'iyyar PDP Uche Secondus ya ce lalle lokaci ya yi da dole 'ya'yan jam'iyyar su bai wa gwamnatin APC goyon baya.
We are one nation under God, determined to build a formidable nation state. We have not come to play politics, but to work in concert with and rescue our nation from this avoidable perilous circumstance.
Bayan waɗannan jawabai na Uche Secondus, shi ma sakataren jam'iyyar PDP Umar Ibrahim Tsauri ya ƙara jaddada mana nufinsu, inda ya bayani kamar haka.
In an duba a yanzu, duk mai hankali ɗan Najeriya da kai da ni da ke da ku da su, kowa ya san cewa duk abubuwan da aka faɗa babu ɗaya wanda aka samu cigaba a gare shi sai da ci baya. Shawarwarin duk zamu ibadawa zamu bada su in zai taimaki Najeriya ta zauna lafiya. Amma abun lura a nan shine, shin in ka bayar shawara tana amfani?
Da kun ce kowa ya kare kansa, yanzu kuma kun ce za ku haɗa hannu domin ku kawo ƙarshen wannan matsalar tsaro. Ba ka ganin alama ce na cewa kun gaza a adawar?
Ai, a adawa ban san abun da ake so, so ake mulka yan adawa ɗin ta APC. Mu adawan mu muna yin mai kyau ce, ba wai zuwa za mu fight mutane ba. A'a, wanda duk yayi abun kirki za mu faɗi.
Amma kuma shugaban riƙon ƙwarya na jam'iyyar APC kuma gwamnan jihar Yobe mai Malabuni ya ce wannan al'amari dai tamkar tabarma kunya ce wacce ake naɗewa da hauka, domin idan maye ya manta ai uwar iya ba za ta manta ba.
Dukkan abin da suke magana yanzu shure-shure ne da kuma tabarman kunya da suke naɗewa da hauka, amma gaskiyar magana shine idan maye ya manta uwar iya ba za ta manta ba, domin sun san halin da suka bar kasar nan a ciki. Shi gaskiya ita sunan gaskiya gaskiya ce, ba a canza gaskiya suna, domin dukkan abin da suke faɗa din nan su suka bari rashin tsaro ya gawurta a halin rashin tsaro saboda rashin tsaro ne ɗan Najeriya suka zabi shugaban Muhammadu Buhari.
To bari mu je kaɗan daga cikin abubuwan da kuke yi na yayi waɗannan matsaloli da muke da su a yanzu musamman ma ta barbarewan tsaro.
Maganar tsaro ai shine kokarin da ake a samar da kayan aiki wa sojoji a ɗiba sojojin nan saboda a ƙara training din su a tabbatar cewa muna da sojoji wadatattu. Abinda ake yi kenan so ƴan sandan mu haka.
A kokarin da gwamnatin Najeriya take yi yasa majalisar tsaro ta ƙasa ta amince da kafa wata hukuma da za ta sa ido kan hada-hadar makamai a ƙasar da nufin dakilin motsi da su. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga babu ya kuma makeriya da hada labaran duniya kashi na biyu.
Jama'an kurdawan Iraki sun dora laifin rashin ingantaccen tsari tsakanin rundunar tsaron tarayya da na yankuna cewa shine yayin sanadiyar gagarumin hari da ISIS ta kai a ƙarshen mako, harin da ya kashe sojojin kurdawa guda uku kana ya jikata wasu guda biyu. Harin na ranar Asabar ya auna wani sashen rundunar sojin kurdawa ne a Altun Kufri, wata gunduma a lardin Kirkuk mai arzikin mai da iskar gas wanda yake cikin yankuna da ake kiran su na tsakanin Bagadaza da kuma gwamnatin kurdawa mai cin gashin kanta a arewacin kasar. Mun yi takashedi da gwamnatin tarayyar Iraki da kuma kungiyar hadaka ta yaki da kungiyar ISIS game da sake yunkurowar ISIS da kuma ci gaba da barazana da kungiyar ke yi inda take amfani da rashin tsarin tsaro tsakanin yankuna da ke takaddama da juna, inji shugaban gwamnatin yankin kurdawan na Chirwan Barzani yana faɗa a wata sanarwa bayan harin. A ƙarshe, Hukumar Kiwon Lafiya ta Duniya ta WHO ta ce an dakile wani ɗan ƙaramin ɓarkewar Ebola da ta kunno kai a wani lardin gabashin demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo. A cewar ma'aikatar kiwon lafiyar Congo, mutane 12 ne suka harbu da cutar, kana cutar ta hallaka wasu guda 6 a ciki a lardin Kivu ta Arewa. Hukumar ta WHO ta taya ma'aikatar kiwon lafiyar kasar DR Congo da ma'aikatar lafiyar kasar murna game da martanin gaggawa da suka yi wurin dakile cutar, lamarin da ke tabbatar da ci gaba da aka samu akan fahimtar yaki da cutar a kasar, inji hukumar lafiyar ta Majalisar Dinkin Duniya a jiya Litinin. A cewar sanarwar da ta fitar, WHO ta zuba ƙwararru 60 a kasar domin taimakawa ma'aikatan cikin gida su bibi mutane, su yi musu jinya, su tattauna da unguwanni, kana su ba da rigakafi da mutane 2000 da ke kan hatsari, ciki har da ma'aikatar kiwon lafiya 500.
Gaida babu ya kuma makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar, kuma da iya sauraron matashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Billahi illahi illahu qiyamati ai na ga maka nace kan bayar da kai ma in ka hari ka zo mu din a cikin kasuwa mu ga kai ma wannan kafe ka ga yin kana gore
ni wallahi na yi wani
ba mu da ku yasa ne kuma ina ku wannan yasa ta yi kai a cikin hu ai
kai baka sa mun da yake ba karimi dan bariki ne kai wallahi tallahi
to ni ba bariki ba malamai ku ba bariki ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na Zaka Mai Wuya. Muna fatan kuna nan kallon kamar yadda muke a nan Washington DC. A ci gaba da duba harkar rashin tsaro a Najeriya da muke yi, yau za mu duba wasu fannoni waɗanda suka haɗa da maganar rawar da ake cewa Fulani suna takawa. Shin abin nan Fulani ne kawai suke ciki ko kuma akwai wasu ko bayan Fulani? Misali, akwai mutanen ƙasashen waje a cikin wannan ta'asar? sannan wannan mutanen da suke zargi ko kuma ake zargin su da aikata wannan ta'asa din daga ina suke sabo wannan makamai wannan duk suna cikin abubuwan da zamu duba a cigaba da wannan muhawara da Sani na mulkashi ya cira mana dangane da halin rashin tsaro da ake fuskanta a arewacin Najeriya.
Abin da muke cewa na abin nan abu ɗaya ake ne a ya za a yi a yi gyara
su malam sadan hanya guda da za a yi gyara shi ne a ji tsoron Allah tsaya ma gaskiya
to tsaya na nagode.
Na biyu ina son ka sani jihar Zamfara ta fi jihar Katsina girman ƙasa da yawan daji. Jihar Zamfara ta fi jihar Sokoto yawan dazuzzuka na OANta a nan. Shi ya sa ya zama cewa duk abin da kake ji ana kuɗi ya kasuwa da Zamfara. So ɗaya ya zargata idan shugabanci sun tsaya sun yi abin da ya kamata na gaskiya to Allah zai shigo cikin al'amuran samu nasara. Amma idan an tsaya da yaudara irin wanda ta sun Abdullahi Sunkaji na faɗa mutane ƙarya wallahi ba za a yi nasara.
To a bar shi haka ya isa. Abin da nake cewa yanzu Malam Abdullahi Sunkaji shin Fulani ne kawai ke satar mutane da wasu ayyuka na ta'addanci ko kuwa da kwai wasu ƙabilu da ke cikin wannan harka?
Fulani su ga zaharance su a ganin suka firin jaye cikin wannan ta'asa. Amma akwai waɗanda ake zargin cewa ma ba 'yan ma Najeriya ba ne da kuma wasu waɗanda ma ba Hausawa ba. Har da Zabarmawa wasu sun je lokacin da gumi ya je wasu sun zo su har da ma kusan Inyamurai da Yarbawa da Zabarmawa da yan Nijar cikinsu da wasu hamu tsoro da nairin tsoron na Narhazawa. Wasu ce sun gansu lokacin da gumin je da babba kai da daba su gugu da wasu wurare.
To na gode. Ana rawar Aliyu kana kusa?
Ina jin ta.
Tambayar da na yi ne cewa shin Fulani ne kawai ke satar mutane da ayyukan ta'addanci ko ko da kwai wasu sauran ƙabilu na daban a cikin wannan harka?
To farkon da dai Fulani suka fara.
Na'am.
Amma a hankali sun shigar da mutane da dama wanda ba Fulani ba. Amma kashi 90 da wani abu cikin dari su ne.
An ce ma da wasu daga waje.
Yanzu ka san su suna da tara za su iya yi gayya idan suna so su yi a tashin wani wuri ko suna da wata murma to suna da tarar da za su iya ba da koren gayyata zuwa ga mutanen su na wasu wura.
To na. Shin wani bayani za mu iya yi game da yadda mahara ke samun sauƙin mallakar manyan bindigogi irin su AK-47, AK-49 da bindigan nan mai harba roko wadda take kakkaɓo ma jirgin sama? Malam Sani Abdullahi,
kamar yadda na gaya maka ya binciken da muka yi ga wannan kwamiti na kawo ƙarshen dalci a jihar Zamfara, akwai makera kan gani Hausa na gargajiya wayanda suke kera wannan bindigogi wadda suke ce mai fulu da kanta yan ta'adda suna amfani da ita ana ta'addanci da su kansu. Sannan akwai hanyoyi da muka yi bincike inda ake shigowa da bindigogi nan shine ta hanyar safar su daga Libya, Chadi, shigo da su ta Niger wanda jihar Zamfara tana makautaka da ƙasar Niger da wani ɓangare ma na ƙasar Benin. Domin akwai inda daga wani giri da ake taimakon kurmi wajejen Kabaru za su shi ta hajjuru. In ka biyo dajin zai shiga da kai har Benin ana ce wani wuri Malabel. Sannan idan ka zo a Shinkafi muna da hanyoyi daga ake shigowa da makamai daga Niger wajen kusan hanya biyar. Akwai hanya da za a yi shigowa ta Jibiya, akwai hanya da za a yi shiga ta Mane a shita ta Gurbi a Fata Magama. Sannan akwai kuma hanyar da za a ɗauka daga nan cikin garin Shinkafi a shiga Kamarawa, a shiga Bafarawa, a shiga Burkusuma, a shiga Tsaika a fada cikin Nijar. Akwai hanyar da za ka bi kuma ta sabon birni ka fada wani wuri da ake ce masa Lulu, daga Lulu ka shiga Sahara ka fada sai Maraɗi. To daga nan cikin garin Shinkafi zuwa Maraɗi ainihin Maraɗi ba Yamai ba, da ya wuce awa biyu ba. Duk inda na gaya maka nan na hanyar da ya wuce awa biyu ba. Akwai hanyar da za a ɗauko kuma daga wani gari a ce Madusi, a fada Kuturu, a fada Mayasa, a fada wajejen Kwashabawa, a ita birane. Daga birane kana ganin wutar Nijar can da ya wuce kilomita 7 ba. Wannan ne suna cikin hanyoyin da ana zargi sannan ake samun safar shigowa da wannan Small and Light Arms. Kuma da matsalar da aka samu ta kusa gwamnatin Gaddafi. Sannan ma waɗanda Repentant Bandit suna ba da wannan bayanai. Da kudu da Legas da kudu ɗin da ƙasar Inyamurai da Jos ana samun su masu safara waɗannan makamai suna kaiwa jihar Zamfara. Akwai da aka taka ma haka.
daga bayanan da muka yi a game da shin Fulani ko da sauran wasu kabilu maganganun sun fito cewa ai akwai wasu kina muke cewa cikin waɗannan maharan an ce Fulani sun furin jaye amma Fulanin ba na Najeriya kai ba domin wasu rubutuni na nuna cewa daga maganganun waɗanda muka hira da su za ka ga wani ko wasu daga cikin su za ka ji harshen su ya karkata irin harshen Fulanin ƙasar Faransa haka ne
eh haka da kuma wanda kai hira da shi ragab adaba tugugu akwai kalma guda da na jiyayi wanda ya nuna cewa mutumin Niger ne
amma kuma ne ya ce ba mutumin kanki ne
to za ka ji ya ce cartouche
eh haka
cartouche da faransanci ana nan harsashi wannan cartouche da kanci ya ce harsashi akan da cartouche
to wannan kalmar da ni yana kana interview da shi ya ce ana samun cartouche da mi da mi to za ka ji e kuma yana magana yana cewa yau za ka ji kamar yana sai aro kamar kasanaci amma ana yana irin yambantanci hakan ga ta magana san jar
to na
na yi analyze din maganar shi
na gane lalle ka saurari bayanin sosai kuwa malam sana Abdullahi ne ra'ayin ki game da cewa wasu daga cikin Fulanin nan ba na Najeriya kadai bane
okay ni na ga malam sani wannan matsalar ko jami'an tsaron kasar nan sun zasu maganin dole ne a dauki kwaran matakai abulodi da muke iya kada Niger Cameroon da Chad da sauran because dole da internal ake shigo da makaman nan sannan anan cikin gida kuma dole ne bododin da suke iya kada su ya zama cewa akwai wani checkpoint na wani task force wanda duk motar da za ta wuce akwai kwaran bincike na agaji ne ta dauko sai a samar ma jami'an tsaro na uru wanda ko da daga nesa ne ma suna iya hararo cewa wannan motar tana dauke da wani makahi ko mugu
yawa to wannan bayanin naka sai ya kawo ni ga batun cewa akwai yan kasar waje da dama cikin mahara waɗanda ke kewaye da arewacin Najeriya inda ta'addanci nan ya fi samari ne ra'ayinku honorable Ali
ba shakka duk wannan abin yana iya zama gaskiya saboda in ka lura da wannan matsalan kullum a ruwa take yi kuma tana daukan sabon salo saboda idan an ce duk akwai irin waɗannan abubuwa a cikin ƙasar nan ba a faɗi amma dai WASB ne ita gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki na samar da na'urori masu inganci ga jami'an tsaron ƙasar nan kuma ya zama cewa an auna da bincike ga iyakoki mace da su na shigo a ƙasar nan bayan ma aurara su masu bincike ya zama kuma akwai masu bincike lokaci bayan lokaci saboda matsalar da muka samu a ƙasar nan shi ne sakaci da kuma rashin hukunta mai laifi da an kama shi to da yawa an sha kama irin waɗannan makaman a iyakoki wasu ma akan kama su a iyakoki ba za ka ga yan jarida suna nunawa hukumar custom sun kama kwantenoni da aka shigo da su da sunan wani abu daban amma yan aka bincika sai ga an samu makamai ne aka shigo da su kasan nan duk wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da wa'adan masu sun yawaita kuma za ka sama mamaki ma wani zai tambaya wai ta ina su ɗaya ta nan ba suke samun alaka da bamfir makaman nan ana kawo musu irin waɗannan fannin makaman.
To yayi. Kwanan sanin akwai abin da za ka kara
eh kamar yadda ya yi bayani sai dai in kara gora bisa akwai buƙatar gwamnati ta ƙara yin kuskure ma ga hukumar custom da ta immigration ta Najeriya baki daya a san adadin mutanen da ke shigowa suna fita cikin Najeriya ba bodoji na Najeriya sannan yana da kyau a ƙara ɗaukan ma'aikatan jami'an tsaro ne karamci domin yawan 'yan ta'addar da a jihar Zamfara ya rufe yawan jami'an tsaron da a jihar Zamfara kusan sau goma to naga abu ne wanda akwai matsala yawan mutane a jihar Zamfara sun yi miliyan 4,800 misali ta zo jami'an tsaro ba su kai 10,000 dukkansu gaba ɗaya ya za a yi su kare dukiya da rayukan mutane sannan akwai buƙatar gwamnati ta daina barin jami'an tsaro suna daɗewa suna saba da mutanen gari.
To ma da latawar shi kuma da mai idan ana kai mu mako na gaba muna da abubuwa da yawa da zamu duba daga ciki har da yanayin rawar da Sheikh Ahmad Muhammad Gumi shahararren malamin nan na Kaduna yake takawa a kokarin da yi a kwanakin baya na neman sulhun tauna al'amari da Fulani sannan kuma meye ra'ayi game da ainihin matakan da gwamnatin tarayya ta Muhammadu Buhari take ɗauka na ganin ƙarshen wannan cicikuci da ake fuskanta dangane da rashin tsaro a Najeriya. ina kuma magana da shigowa da soja haya da mutane irin su gwamnatin jihar Bauchi Bala Muhammad suka ba da shawara a yi duk suna cika abubuwan da zamu duba yanzu na zamu yi muku bankwana a madadin su baki namu Aliyu Abubakar MK da Sani Abdullahi Shinkafi da kuma Sani Malumfashi da shirin muhawara tare da Grace Ajeji da ta hada mana shirin Ali Mustafa Safatu ne a Washington DC mun ba ku lafiya
madalla a gaida Aliyu Mustafa Sokoto kafin mu je ga shirin mu na karshe ga karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara manyan gobe
Usman Memorial Islamic School Lado bangaren Hadda Bismillahir Rahmanir Rahim Ar-Rahman
Madalla yanzu kuma sai labarai a takeice.
To baban da a takeice a jiya Litinin kasar India ta samu sabbin kamuwa da cutar COVID-19 368,147. Karo na 12 jere da kasar da ke kudancin Asiya ta samu sabbin kamuwa da ya kai akalla 300. Yayin da India take da Serum Institute of India, ma'aikatar samar da rigakafi mafi girma a duniya. Kashi biyu cikin dari na yawan al'umma biliyan daya da miliyan 300 kacal ne suka samu rigakafin a cewar rahotanni. Shugaban Amurka Joe Biden da a bayan yanke shawarar riko da adadin 'yan gudun hijira mafi karanci a tarihi da tsohon shugaba Donald Trump ya ce za a karbe su a Amurka a wannan shekara. A jiya Litinin ya sanar cewa zai ninka wannan adadin sau hudu. Ya ce ina sauya shawarata, Amurka za ta karbi 'yan gudun hijira 62,000 a wannan shekarar kudi. Shugaban yana faɗi a wata sanarwar da ya fitar a jiya Litinin da rana. Ya ce wannan na goge wancan adadin mafi karanci a tarihi na karɓar mutane 15,000 wanda ya saba wa darajar Amurka da take marhabi da kuma taimakawa 'yan gudun hijira. A ƙarshe, an kashe mutane da dama a jiya Litinin a wani hari da ake zato mayakan jihadi ne a Kudan, wata unguwa da ke cikin lardin Kumanjari a gabashin Burkina Faso. Wasu majoyi suna faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa ta AFP. 'Yan bindiga masu yawan gaske dauke da makamai ne suka kai hari a ƙauyen Kudan da safiyar jiya Litinin, suka kashe fararen hula da dama, wata majiyar rundunar tsaron haɗin gwiwa ta yankin tana faɗa wa AFP. Jami'an kungiyar Volunteers for the Defense of the Fatherland VDP a takaice, wata kungiyar tsaro ta fararen hula da ke taimakawa a yaki da masu ikirarin jihadi tare da rundunar tsaron kasar, ya tabbatar da kai harin, yana mai cewa akalla mutane 20 zuwa 30 ne suka mutu. Sai dai jami'in ya ce wannan adadi ne na wucin gadi saboda mutane sun arce daga ƙauyen, wanda ya ce mutane da suka mutu sun hada da maza da mata.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hanci a misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar kamar da Chadi wato bakwai kenan gogon Ghana ta kuje mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da yake ni gabatarwa sai kuma Shubahiro Jodne da ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe yake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.